Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin Sokoto ta amince da hukuncin da wata karamar kotu ta yanke a jihar Zamfara dangane da amincewa da 'yan takarar jam'iyyar APC na jihar. Bayan haka za ku ji abin da masu fashin baki a harkokin siyasa a Nijar ke cewa game da sa bakin kasar a siyasar Najeriya. Shin ya kuke kallon wannan lamarin na sa bakin wasu kasashe a harkokin siyasar Najeriya? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a yau. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. An tuhumi wata tsohuwar 'yan leƙen asiri ta rundunar sojojin saman Amurka wadda ta gudu zuwa ƙasar Iran shekaru 6 da suka gabata da laifin yi wa Iran leƙen asirin Amurka. Gwamnatin tarayya Amurka na tuhumar Monica L. Friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirin wasu ayyuka da sojojin Amurka ke gudanarwa akan gwamnatin Iran. Haka kuma an tuhume ta da laifin tona asirin sauran tsofaffin abokan aikinta, kamar yadda aka nuna a cikin zargin da ake mata wanda aka bayyana a yau Laraba. An kuma bayyana sunayen wasu mutane hudu 'yan ƙasar Iran da su ma ake tuhume su tare da ita. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka wata kariya akan iyakar Amurka da Mexico ba, abinda ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka din. Da yake ganawa da manema labarai a yau a fadarsa ta White House, shugaba Trump ya gamsu da alƙaluman da ya gina a cikin yarjejeniyar da aka cimma da 'yan kwamitin majalisar dokoki na 'yan jam'iyyar Republican da Democrat suka shata. Trump ya bayyana 'yan jam'iyyar Democrat da cewa su marowata ne idan ana magana kudaden gina katangar. Jami'ai a jihar Kogin Yai ta Sudan ta Kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake fada sama da makwanni 2 da suka wuce yanzu haka suna nan ba su da abinci ko tsaftataccen ruwan sha. Hukumar bada agaji ta Kogin Yai ta ce mutane sama da 6,000 ke kwana a ƙarƙashin bishiyoyi a garin Yai. Mazauna yankin dai sun gujewa faɗan da ake yi ne tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta ƙungiyar NSF, wato National Salvation Front, wadda Thomas Cirillo ke jagoranta. Wasu shaidun ganin ido sun faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji sun kashe fararen hula da yi wa mata da yawa fyaɗe, sun kuma ƙona wasu ƙauyuka ƙurmus. Lokacin wani taro a Banbari a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, an zargi Muhammad Nur Muhammadu da kasancewa ɗan ƙungiyar 'yan tawaye wadda ke da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta baya-bayan nan. Sojojin sun kama Muhammadu a kusa da wani zaure inda aka tambaye shi, sannan suka mayar da shi sansaninsu inda suka azabtar da shi har na kwana 5. Muhammadu ya shaidawa kafafen dillancin labarai na AFP cewa sojojin sun shake shi da sarka sannan suka yanka masa baya da wuka sannan kuma suka cire masa dan yatsa guda daya wannan azabtarwar da aka yi masa an bayyana a cikin wani rahoto na majalisar dinkin duniya a watan jiya harkokin azabtarwa a gwamnatin ba abu ne mai ban mamaki ba a cikin kasashe masu fama da rikice-rikicen yan tawaye masu makamai dalilin da yasa lamarin Muhammadu ya zama mai muhimmanci shine kungiyar sojojin Rasha ne suka azabtar da shi majalisar dinkin duniya yanzu tana bincike akan wannan azabtarwar a hannun sojojin Rasha a jamhuriyar Afrika ta tsakiya in ji kafafan dillancin labarai na AFP
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotun daukaka kara a birnin Sokoto a Najeriya ta gamsu da hukuncin da wata karamar kotu ta yanki a birnin Gusau akan amincewa da waɗanda jam'iyyar APC na jihar Zamfara ta bada a matsayin ƴan takara na mukamai daban-daban kama daga ƴan majalisar tarayya da na gwamna da kuma na ƴan majalisar Johor wato na ƴan majalisar jihar. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na tafi da karin bayani.
Kotun ɗauka ƙara dai ta yi watsi ne da ƙalubalantar wannan hukuncin da waɗansu 'yan jam'iyyar APC suka yi na jihar Zamfara, inda alƙalin suka amince cewar hukumar zaɓe ta Najeriya da ta gaggauta sanya sunaye ko jerin sunaye 'yan takarar na jam'iyyar APC a cikin jerin sunaye wanda za a yi zaɓe da su a ranar 16 ga wannan watan da kuma 2 ga watan Maris. Gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari ya mun ƙarin haske dangane da wannan nasarar da kotun ta basu bayan da aka ja da ga na watanni biyu ana gwagwagwa tsakanin su da wayancin ƴan takarar na jam'iyyar APC da ke jihar Zamfara da kuma hukumar zabe ta Najeriya.
Zan ce wannan takaddamin ma ba ta da tushe kuma bai kamata mata kai haka ba ko da makiyi ko da masoyi ko da mawane ne domin shi shugabanci abu ne na takalihi ba abu ne na sasuciya ba kuma Allah madaukakin sarki shike nada wanda yaso a lokacin da yaso ya dauko ta wace hanya zai nada shi shine mahisa ne da zai nada shi abinda aka yi na wannan hukunci a Gusau wanda kotu ta tabbatar mana da abinda aka yi kuma aka daga ƙara duk da ƙarar da aka yi ba an zauna an tantauna bane akan cewa menene ruwa menene tsaki a cikin wannan tantaunawa ba a waɗanda na kai ƙaran ne suka ce a mu mun hita mun dauki mun cire ƙaran mu to kaga tunda sun wuce sun cire ƙaran su mun fita so shine ga idon doka kai tsaye abinda aka yi a Gusau kenan ya tabbata a kotun ɗaukar ƙara so shi sa kotun ɗaukar ƙara ta ce ta aminta da abinda ita wacce kotu ta yi kuma sai a sa sunan ƴan takararmu a cikin sha'anin zaɓe na 16 daga wata.
Kawo yanzu kun samu wani bayani daga hukumar zaɓe ko da yake ba a jima ba da aka bada wannan hukuncin kawo yanzu?
A'a ba mu samu ko wani bayani gare ta amma dai takardun bayanan za su shiga hannunta in Allah da komai dare yau saboda babu lokaci kamar yadda ka sani saboda haka domin a taimaka ma ita karan kanta hukumar zaɓen ganin cewa ya yiwu an shirya shirye-shiryen zaɓe da waɗannan mutanen da ake ta takaddama a kansu.
Zaɓe dama na shugaban ƙasa shine bai shafu ba amma na 'yan majalisar ƙasa da zaɓen da za a yi ranar 2 ga watan Maris tsohon hukuncin ya shafe su. Shin wannan kana ganin ba zai zama cikar gare ku wurin nasarar zaɓe alal misali ganin cewa ana ƙala wa ƙala?
A'a babu ko kaɗan ka san kamar yadda yake a lokacin da aka fara wannan ita hukumar zaɓe ta bada dama cewa fara neman jama'a mun shiga cikin wannan takaddama kuma ta yi tsawo kusan kwana 120 ba ɗan wani abu kaɗan to a lokacin da ita kotu ta Gusau ta ce ta aminta da abin da aka yi ko mu ka duba gabar da ya mamaga ba mu ga wani sabon hukunci wanda ya ture wanda ita kotun Gusau ta yi ba masalan da yau wannan kotun ta yi zama ta ce a'a abinda kotun Gusau ta yi ba daidai ba ne to kaga nan ne za mu shiga damuwa to amma ta ce abin aka kawo an yi da hitarsu kuma an kori wannan karar.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari a tattauna da nayi da shi a Abuja a yanzu dai bayanai sun nuna cewar lauyoyi na jam'iyyar APC da suka yi nasarar wannan gwagwarmaya da aka yi a kotun ɗaukaka ƙara da ke Sokoto suna hukumar zaɓe ta Najeriya a yanzu ana sanyawa takardu hannu dangane da shirye-shiryen da ake yi na sanya 'yan jam'iyyar ta APC na jihar Zamfara jerin zaɓukan da za a yi a Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
a gaida Umar Faruk Musa. Yayin da shirye-shiryen zabe ya kankama a Najeriya dai har iyala yau, masharhanta a Jamhuriyar Nijar sun fara bayyana matsayinsu akan faruwar wasu abubuwa da ke nuna alamun Nijar na goyen bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa wanda za a yi ranar Asabar 16 ga watan nan na Fabrairu. Sai dai wasu 'yan siyasar ta Nijar na da ra'ayin da ya sabawa wannan. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mawakan Turk Albishir na Jamhuriyar Nijar kenan da ke rera waƙar kamfe ga ɗan takarar APC a zaben shugaban ƙasar da ake shirin gudanarwa a Najeriya. Lamarin da tuni ya haifar da muhawara a nan Nijar, a bisa yadda mawakan ke kwatanta waƙar a matsayin wata gudunmuwa daga shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu zuwa ga dogo ɗan daura, in ji su. Suleiman Umaru Bura, masanin tsarin zamantakewar al'umma ne.
A gani na bai dace ba, tun da Buhari yanzu a matsayin shi kamar na kandida ne, in aka ce president ya tura su kenan, kamar duka 'yan Niger ne suka tura su. Shi ko ai harka ce ake ta siyasa, ai ba a ce ba duka 'yan Niger suna goyon bayan Buhari, har lo babu wanda suke son Atiku. Don abubuwa ne wanda suke iya kawo sabanin
jama'an da na tuntuba a huskar hukuma ba su so su yi magana akan wannan batu ba, saboda cewar su magana ce ta siyasa. Dalili kenan na tuntubi Alhaji Mamman Sani dan baba, wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Mu in kaji ba duk zaman da mun kai na adawa jam'iyya ta MNSD nasara, wato tana da wani mawaki mai suna Dan Ba'u. Dan Ba'un nan dan Najeriya ne. CDS rahama ta wannan lokaci wadda Mamman Usman ya shugabancin ta, wadda ta kawo shi bisa ga iko. Tana da wani mawaki suna ne Dan Kabo. Amma mu ba mu taba korafi ba. Mu abinda ke damun mu mutai neman mutane, kuma shina mun kai har Allah ya kamu ga iko. Ba mu taba azama mawaki laihi ba, mawaki kasuwa ce gare su.
Wannan cece ku ce na kwaruwa ne kwanaki kalilan bayan da aka hango gwamnatin Zandar da na Maraɗira ta yada tutar APC a wuya a yayin gangamin jam'iyyar na Kano, abinda ya janyo suka daga jam'iyyar adawa ta PDP, wacce yake ganin an yi katsalandan. Shugaban kungiyar Ovil mai rajin kare demokradiyya Lawali Abubakar na mai irin wannan ra'ayi.
Nijar batta da kandida cikinsu, batta cewa wani nake so wani nake so, a'a ba mu da wannan inji. Kenan abu ne wanda lalle an yi laifi sosai, an taka doka, kuma an yi abin da bai kamata ba.
To amma shugaban kungiyar Voix de Sans Voix Nasir Saidu da ke sharhi akan wannan batu cewa yake.
Ni a nawa fahimta shiga ƙasa kamar Nijar cikin siyasar Najeriya ba ta sake wani abu mai inganci cikin jefa ƙuri'a a ranar zaɓe. Abu ne wanda ya kamata mutane su karanta shi ila kamar dangantaka tsakankanin ƙasa da ƙasa, ko kuma tsakanin jahohin da su sun ka tai da waɗannan jahohi waɗanda ka kama Buhari. Don in kun tuna, ko da yaushe idan ana siyasar Nijar su ma mahi yawanci 'yan siyasar Najeriya suna gayyatar sunan su zo su kama wanga ɓangare ko wanga ɓangare na zaɓe. Kenan a siyasance wannan abun an saba ganin shi.
Tuni dai ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara jan hankulan 'yan Nijar a duk inda suke, su nisanci kansu daga dukkan wani yunkurin shiga harkokin zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ranar Asabar ɗin da ke tafe a Najeriya, don kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma. Idan masu sauraro na bin shirye-shiryen a shirinmu na ranar yau, kun ji cewa ofishin jakadancin Amurka ya musanta zargin da aka yi mashi na cewa yana goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Sai kuma gashi a Nijar da Najeriya wasu na ta cece ku ce tun bayan da aka ga wasu gwamnonin Nijar a wani gangamin yakin neman zaben shugaba Buhari da aka yi a Kano. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da sa bakin wasu ƙasashen a harkokin siyasar Najeriya? Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai, Allah ike faɗin haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗin haka da sai ku gayyata ni. amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah yake fada daga bani nake fada ba dane nake fada haka da sai ku gariya tani kai mai akwai ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka kanka a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za iya yi kwana a daki guda ikanka a gefen guda ikanka a kayan karauni falle to yan gari ya wayi ta nan daga danganta ta ku dai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jinka.
To gaskiya ni ina ainihin waɗannan manyan kasashe na duniya da suke samuna baki a harkokin mu na kasashen mu. Gaskiya ni ban ga amfanin shi ba. Domin saboda mu ma a kasashen mu na Afirka, na farko dai Allah hore mu na ilimi da fasaha da duka za mu sarrafa wani abu na bangaren mulki. Idan za mu kwantar da hankalinku, duk mafi yawanci rikice-rikice da suke faruwa a sauran kasashen mu na Afirka, waɗannan manyan kasashen suke haddasa shi. Saboda haka ban ga amfanin sa bakin su ba maso ba gaba ɗaya ba maso. Ya ra'ayina kenan.
To Ibrahim mai wankin hula kenan, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Aje amaran don da barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku kuma daga garin Rigatsa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To aje amaran don da kinga cikin makocin mu Niger mata yake kalallan, to ai sun gani ne gurin manyan kasashe. Duba da yadda zaki da yadda muke ga shi dan takarar da madadan takara na jami'a babba mai adawa har a tunanin ba zai iya shiga America ba, ya shiga da wasu kuma gaggabi ake kaman kasashen a gabashin kasar nan suna kaman dan mara mata baya da fakaita ka su kin ga dan Niger ma su wani abu to ba daga gun manyan suka gani. Abin da muke tunani duk duniya ba wata kasa ba da za ta iya tilasta mu zaɓi abin da ba mu so ko ta na mu zaɓi abin da muke so. Mun riga mun shirya katin zaɓen mu ko shi kasa landa ko kashi, muna nan mun sassaɓe mun aje ƙarƙashin fulo katin zaɓen mu. Allah ya kai mu ranar Asabar insha Allah. Mun gode.
To mu ma mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kina magana da cikin Dr. Bala, yaro ne daga jihar Taraba.
To Dr. Bala, muna jinka.
Eh to wannan bayanin da Niger take yi a game da maganar zaben Najeriya, ina ganin makwabta ne, kuma kin san Niger din nan Afirka ne. Kin gane? Don sun ba da wannan gudunmawan cewa a zaɓe abu kada ɗin nan ai ba wani tashin hankali ba ne, amma kamar Amerika ɗin nan ai sun yi mana nisa, amma Nijar kuma ai abu ita Najeriya kuma ai ita uwa ce a Afirka. Don wata ƙasa ta zo ta bada wasu ban dalilai kaɗan kan shi kenan, sai wani magana ya tashi a kan cewa ba su kyauta ba. Saboda haka ni ina ganin kawai wannan ba wani matsala ba ce.
To Dr. Bala, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna nan a Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kana magana da Tikma Insha daga Taraba State.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Wallahi ra'ayina, Najeriya fa ta kai kasar da ya kamata ta ci gashikanta. To idan har kafin zaɓe ya kamata a bar Najeriya dai ta isa.
Wato kankana nufi a Najeriya ta isa
kamar yadda ya faru a Amerika, ana ta kuje-kuje har yau ba.
To wata kan abin Najeriya ta yi harkokin siyasa ta ba tare da katsalanda ba, idan na fahimce ka abin da kake cewa kenan.
Yawwa abin da nake nufi kenan, bai kamata a yi ta sa baki ba.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba, muna jin ka.
To ra'ayina ni ina ga kasashen waje shawarwari ne ya kamata su ba da Najeriya yadda za a yi zaben lafiya a kuma kare lafiya. Idan suka ba da shawarwari na zaman lafiya, muka samu dama aka yi zaben lafiya aka kare lafiya, to Hajiya kinga ayin kyakkyawan nasara kuma haka ake so. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Mallam Ayuba Garba Imam, yanzu kuma za mu sake komawa jihar Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Niger?
Wa alaikum assalam, kuna magana da Umar Jibo.
To Mallam Umar, muna jin ka.
Dama katsalandar din da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta ce abinda aka yi aka magana alƙalanci bai yi ba. Dinga wannan ra'ayinsu ne suka faɗa, sannan ba wai sun zo sun bincika ba ne sun gane abinda yake faruwa. Da sun san abinda yake faruwa ne da ba su yi wannan katsalandan ba, har su ce abinda gwamnatin Najeriya sai ba ta dace ba. Kinga sun goya ma wani fati baya kenan, maimakon su yi abinda ya dace su taimaki ƙasa, a'a sai suka koma bayan wani fati. Irin wannan dan su haɗa mura jima ne su koma jefa abin su samu su yi taimakin makamai.
To Mallam Umar, kana ganin wasu ƙasashen ya dace a ce sun sa baki a harkokin siyasar Najeriya?
Bai dace su sa baki ba, sai dai in maslaha ake nema za a iya yin magana cewa kan kaza da yake faruwa ga hanyar da za a bi don a zauna lafiya.
To mun gode Mallam Umar da ra'ayinka, yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? Malami ko malama ta Bauchi, ko ana tare da mu? To ina ga layin ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:52. To yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ya dace wasu kasashen su shiga harkokin siyasar Najeriya, kamar yadda muka kawo muku wani rahoto ɗazu da safe da kuma wannan rahoton na Niger. Mun samu wani kira yanzu dai daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
Muna magana da Muhammadu Ziyan daga.
To Malam Muhammadu, muna jin ka.
To madalla, to ni na ganin dai shiga abin nan na kasashen waje da su Niger, ina ganin ba wata matsala ba ce, saboda waƙe-waƙe ne dai kawai masu mawaƙa suka yi na Nijar, ai ba wani abu suka faɗa ba wanda zai kawo matsala ga wani zaɓe. Wannan ra'ayi na kenan.
To mun gode Malam Muhammad da ra'ayinka daga Sokoto, kuma anan za mu dasa aya a ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu sake ba ku wata damar. Mun gode. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da gasar CAF Confederation Cup za mu soma labarin wasannin na yau da almuru nan ne, kuma sai asanti kwatako ta lallasa Zesco United da Cibiu da ɗaya a gida. Kwatako ta shiga wasan da ƙarfin tsiya, don haka cikin minti tara kacal ta shiga gaba ta kafar Abdullah Fatahu Safiu. Ana dab da hutu rabin lokaci, Emmanuel Jemfi ya ƙara ƙwallo na biyu a ragan Zesco, bayan minti na 23 sun ka samu penalty, amma mai tsaron gidan Kotoko Felix Anan ya kama wallon. Bayan an dawo hutun rabin lokaci ne da gumin goshi, Zesco ta yi kokari ta fidda kwallo daya, haka tashi Kotoko na da Cibiu, Zesco United na da daya. Klabin din Division 1 League a Ghana sun nuna kusatar su ga kwamitin gyaran kwallon kafar Ghana game da dakatar da gasa ta musamman da ta shirya wa clubs din. Klabin din su 48 na buƙatar
kwamitin ya ci gaba da shirin ko kuwa a biya su kudin da sun kashe a wurin shirye-shiryen shiga gasar. Yan wasan Ghana uku Audu Abbas Desmond Tete da tsohon dan wasan gaba na Hassef Oak Louis Ajiman na samu horo da wani club din Zimbabwe Caps United. Yan wasan uku na nufatar samun kwandila da club bayan sun kwashe makonni suna motsa jiki da ita. Ambro da ke baiwa Hassef Oak kayan wasanni ya bada sanarwar kawance na shekara biyar da kungiyar kwallon Botswana. Ita Ambro ce za ta zama kawar kawance da kungiyar kwallon ta kasar Zimbabwe a fuskar fasaha tana mai baiwa kungiyar wasan kayan wasa na shiga tsara. Haka kuma manijoji da masu aikin fasaha na hukumar kwallon Botswana duk za ta samar musu kayan sawa. Ba a bar magoya bayan kungiyar baya ba don za a samar musu nasu kayan da za su rinka saya. A karo na biyu, kasar Ghana ta kasa samun gurbi a gasaccin kofin duniya na matasa kasa da shekaru 20 bayan da ta sha kashi a hannun kasar Mali a gasan zakarun Afirka a Niger. Da Black Satellite Ghana ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun Mali a ranar Asabar. Har yawa gasar na matasa kasa da shekaru 20 Nigeria da Afirka ta Kudu sun samu shiga gasar ta duniya da za a yi a kasar Poland cikin watan Mayu. Hakan ya samu ne a dalilin nasarar da sun ka samu a wasannin rukunoninsu na gasar cin kofin Afirka a Niger a ranar Juma'a. Hukumar kwallon kafar Ghana ta rubuta wa takwarata ta kasar Cameroon tana mai bukatar wasan sada zumunci da ita. Kwamitin daidaita kwallon kafar Ghana ne ke bukatar a yi wannan wasa na sada zumunci yayin hutun hukumar kwallon kafar duniya a matsayin shirye-shirye wa gasar cin kofin Afirka da za a yi a watan Yuni. Hukumar ta daura aniyar shayu kan ita Cameroon da kudi dala 25,000 ta amince a yi wasan a nan Accra babban birnin kasar Ghana. Da wannan labari na Cameroon muka iso karshen labarin wasannin Ridwanul Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
An tuhumi wata tsohuwar 'yan leken asiri ta rundunar sojojin saman Amurka wadda ta gudu zuwa kasar Iran shekaru 6 da suka gabata da laifin yi wa Iran leken asirin Amurka. Gwamnatin tarayya Amurka na tuhumar Monica L. Friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirin wasu ayyuka da sojojin Amurka ke gudanarwa a gwamnatin Iran. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka wata kariya akan iyaka Amurka da Mexico, abinda ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka din. Jami'ai a jihar Kogin Yayi ta Sudan ta Kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake fada sama da makonni biyu da suka wuce.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.